التشهد الأخير. التشهد الأخير وجوب التشهد واتو تهيا تكرفي دكما بياني كانت وين تهيا نن تكرفي أتكين صلى واجبي دي. ثم كان صلى الله عليه وسلم بعد أن يتم الركعة الرابعة يجلس للتشهد الأخير. من ذا الله صلى الله عليه وسلم ياكس انتي idan ya cika raka'a din sa ta hudu yakan zauna domin yin tahiyyata karshe. Wa kana ya'muru fihi bima amara bihi fil awwal, abinda yake umarni da shi a tahiyyar karshe shine irin abinda dama yake yin umarni da shi a tahiyyata farko, wanda mun karanta mai aka ce a tahiyyata farko. Wa yasna'u fihi ma kana yasna'u fil awwal, irin abinda yake a tahiyyar karshe shine abinda ya kasance yana yi a ta farko. Illa annahu kana yaq'udu mutawarrikan, sai dai a tahiyya ta karshe annabi ya kasance yana yin zama da ake kiransa a larabce a tawarruk. Ban san fasarar da zan bashi a Hausa ba. Wannan a tawarruk din ga yadda yake, yufdi bi warakihi al-yusra ila al-ardi, yufdi bi warakihi al-yusra ila al-ardi, yakan zauna akan duwawunsa na hagu akan ƙasa, wato ya hada shi da ƙasa. Kun ga zama na farko yana zama ne akan kafar hagu haka, wato a haka kenan, ta yadda wato ainihin yayin da ka zauna duwawunka ba za su taba ƙasa ba, ka lankwasar da kafarka ta dama ne ka zauna a kanta, ta hagu kuma ka kafa ta haka yadda annabi ke zaman farko kenan ka bai da makwatanta. Amma a tawarruk yadda yake, ita kafar daman sai ya zamar da ita haka, ta yadda duwawunsa na hagu zai taba ƙasa, ita wannan kafar ta fito nan, ta dan fito waje, kun bayyana da kyau, ta hagu ta fito waje. Shine yufdi bi warakihi al-yusra ila al-ardi wa yukhridu qadamayhi min nahiyatin wahida, kafafunsa gaba ɗaya duk sai kasance suna bangare ɗaya, takun kafarsa, takun kafarsa na dama da na hagu duk suna gefe ɗaya, suna gefen dama. Wa yaj'alu al-yusra tahta fakhdhihi wa saqayhi, ita kafar hagu sai ya sanya ta karkashin wato ainihin fakhdhihi, wato ainihin cinyarsa, wa saqihi da kuma ƙwaurinsa. An gane ku? Wa yansibu al-yumna, ta daman kuma sai ya kafa ta haka, shine annasabu, ya kafa ta, ya toge ta haka, ta yadda dan yatsun zai abin da dinkata kamar da makwatanta a baya. Wa rubbama farashaha, wani lokacin ita kanta da daman sai ya shimfiɗa ta haka. An gane ku? Yakan shimfiɗa ta haka, wani lokacin kuma ya kafa ta haka, wato duk wanda kai yayi, ko ka kafa ta haka ko ka shimfiɗa ta haka, to wannan shine abin da ake kira at-tawarruk. Shi ya kamata mutum yayi a cikin tahiyya ta ƙarshe a dukkan sallar da ake mata karatun tahiyya guda biyu. Wa rubbama farashaha ahyanan, waɗannan hadisai gaba ɗayan su ingata su ne. Wa kana yulqi mukaffahu al-yusra rukbatahu yatahamalu alaiha, annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yulqi mukaffahu al-yusra rukbatahu, wato tafin hannunsa na hagu yana kame gwiwarsa ta hagu din da shi, yatahamalu alaihi, kusan yakan bayar da ƙarfin jinginarsa akan haka. Idan ya zo zama ɗin wannan zaman na haka, bayan ya yi haka ya shimfiɗa ƙafar, ƙarfinsa galibi yakan zama to a haka a nan gefen, wannan ɗora shi zai yi, amma ƙarfinsa yakan dogara akan wannan. Kun fahimta da kyau? Wa sanna fihi as-salata alayhi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kama sanna zalika fi at-tashahhud al-awwal, annabi ya sunnanta mana yin salati gare shi a cikin wannan tahiyya ta biyu kamar yadda ya sunnanta mana a cikin tahiyya ta farko. Wa qad madahu nalika zikru siyagil warida fi sifati as-salati alayhi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, malaiti ya riga ya gabata a can baya ambatan sigogi da suka zo wanda suke bayyana mana siffofin yiwa annabi salati, sigogin da suke bayyana yadda zaka yi wa annabi salati. Matashiyar magana ta gaba, wujubu salati ala nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wajibin yin salati ga annabi sura da amincin tabbata gare shi. Wa qad sami'a sallallahu alaihi wa alihi wa sallam rajulan yad'u fi salati, annabi ya ji wani mutum yana yin addu'a cikin salatinsa, lam yumajjid Allah ta'ala, a farkon addu'ar bai girmama ubangiji ba, wa lam yusalli ala nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, bai kuma yi salati ga annabi ba, fa qala sai ce ajila hadha, kai wannan yayi gaggawa, yaya daga kammala wato abin nan sallah kawai sai ka ci gaba, wato a cikin sallah ne, yaya daga kammala at-tahiyyatu ba salati ga annabi ba wani abin da ke nuna godiya ga Allah, daga kammala zaman ka kawai shikenan sai ka ci zaka ci gaba da addu'a. Ajila haza thumma da'ahu, sannan annabi ya kira shi, fa qala lahu wa li ghayrihi, ya fada dominsa da kuma dukkan waninsa cikin al'ummar musulmi,
إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه عز وجل يتي إذن تيمكو يسلى تو ديازونا يفارقو دياغ أبنجي سبحانه وتعالى والسناء عليه ديبوغ ريتي ثم يسلي سننج صلاتي وفي رواية أو رواية ليسلي على النبي صلى الله عليه وسلم سننكم يسلاتي كأنه سرادة متسبتة ريتي ثم يدعو بما شاء سننج الدعاء يروكا بند يسو يروكا wato kenan idan ka zauna a tahiyatu zakai ita tahiyya ita ce ta kunshi godiya da yabo ga ubangiji at-tahiyatu lillahi as-salawatu wat-tayyibat kaga duk yabo ne ga ubangiji assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuhu har ga zuwa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu sannan sai kai salati sannan bayan ka kammala salati kuma wannan abin da ya rige sai mutun yayi addu'a wannan hadisi imam ahmad ya rawaito shi da abu daud ibn khuzaimah wal hakim wa sahahu wa wafaqa az-zahabi ما لا يتوالم أن هذا الحديث يدل على وجوب الصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلم في التشهد للأمر به وأن حديث في كركش إنسان إذا فهمت واجب سنيوى النبي صلى الله عليه وسلم تهيا تبوى دع النبي ياي أمرني دشي أمرنينا النبي كما أنا أتوكن شاء مثل واجب wato umarni daga annabi sallallahu alaihi wasallam ko ana daukan shi a matsayin wajibi don yace li yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda yake cikin wata riwaya li yusalli kaga fi'il al-amr ne mun ce fi'il al-amr ne tare da cewa fi'ili mudari'i ne saboda lamul amr ta shiga cikin sa lamul amr idan ta shiga cikin fi'ili mudari'i tana sa shi zanto fi'il al-amr fadin sa cewa li yusalli ala nabi ya zama umarni kenan umarni ko ana daukan shi a matsayin wajibi مالكي دان سبو دان يؤمر نيدتي وقد ذهب إلى وجوب إلى الوجوب الإمام الشافعي وأحمد في آخر الرواية الثانية عنه إمام الشافعي في زوا قوانا بس تيوائين صلاتي قاننا بتكين تهيا واجبيني حكا إمام أحمد الرواية تقر سيدة تكين روايين دا أكر ويتو دا قريتي وسبقهما إليه جماعة من الصحابة هاركما أقوي جماعة تكين صحابي دا سكر دا قايوة النم ما لمي قرابين وغيرهم دا وننسو بل قال الآدري في سريعة الامام الاجري يا فدا cikin littafin sa mai suna al-shari'a man lam yusalli ala an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fi tashahhudihi al-akhir yace duk wanda bai wa annabi salati ba cikin tahiyyarsa ta karshe wajaba alaihi i'adatu salati ya zama wajibi wato ya sake sallah walidhalika faman nasaba al-imam ash-shafi'i ila shudud liqawlihi bi wujubiha fama antafa mala albani ce to dan haka duk wanda yace wai imam ash-shafi'i ya kauce wa sauran malamai tunda ya ce wajibi ne salati ana ga maganarsa ba a kirga ta a matsayin magana wai sauran malamai ba wanda ya tafi kan wannan sai shi to duk wanda ya ce haka fa ma an safa bai adalci ba dan ba imamu shafi'i ne ya fara fadin haka ba daga cikin sa akwai manyan sahabbai sun faɗi wannan ga kuma waɗansu daga cikin tsare kun sa ga kuma waɗansu cikin waɗanda suka zo bayan sa karshen magana ga imamu al-ajurri ya ce ma duk wanda bai wa annabi salati ba cikin tahiyar karshe ba ya da sallah din sai ya saki كما بينه الفقيه الهيثمي في الدر المنضود في الصلاة والسلام على صاحب المقام المحمود حكى إمام الهيثمي يافت يوانن بياني أتكل التاس من ساء الدر المنضود في الصلاة والسلام على صاحب المقام المحمود هنغانيكو وسمع رجلا يصلي فمجد الله وحمده وصلى على النبي صلى الله عليه وآله وسلم annabi sallallahu alaihi wasallam tabbata gare shi ya ji wani mutum yana salla ya girmama ubangiji cikin sallan sa ya gode masa sannan kuma ya salati ga annabi fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam tabbata gare shi yace da shi ud'u tujab wa sal tu'ta yanzu roki abin da zaka roka za a jika kuma ka roka duk abin da kaga dama za a ansa maka kuma wannan hadisi imamu an-nasa'i ya rawaito shi bi sanadin sahihi wato kenan bayan tahiyya sai salati ga annabi sai kuma sallama kuma kenan وجوب الاستعاذة من أربع قبل الدعاء ما ليتي واجب تنين نيمان تري دقاء الأمر رابدا هدو كافم تنين الدعاء أكوي الأمر رابدا هدو وطنسو ما لم يسنع قدم مستحب بنيك نيمان تري دسو سبو دعا النبي سبو دعا النبي صلى الله عليه وسلم ياكسان تيينا نيمان تري دو تنين الأمر رابدا هدو waɗansu malamai suka ce wajibi ne waɗansu suka ce mustahabi amma malam albani shi ya tafi zuwa ga wajibi dan haka yace wujubul isti'azati min arba'in qabla ad-du'a wa kana sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wasallam tabbata gare shi ya kasance ya kulu yana cewa idza faragha ahadukum min at-tashahhud al-akhir idan ɗayan ku ya kammala tahiyyar karshe
فليستعذ بالله من اربع ينمي تصري دغ الامر غدا هدو يقول اللهم اني اعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنه المحيا والممات ومن شر فتنه المسيح الدجال ga abin da zai nemi tsari da shi ya Allah ina neman tsarin ka daga azabar wutar jahannama ɗaya kenan na biyu ina neman tsarin ka daga azaban kabari na uku ina neman tsarin ka daga fitinan mutuwa da rayuwa na hudu ina neman tsarin ka daga fitinan almasihid dajjal an gane ku al'amura guda hudu kenan summa yad'u li nafsihi bima badala sannan mutum yayi wa kansa addu'a na irin abin da ya bayyana gare shi cewa yana son yayi addu'a da shi kun gane da kyau to kun ga wannan Sheikh Albani ya tafi kan cewa karanta wannan ya zama wajibi idan ka zo tahiyya bayan kayi at-tahiyyatu kayi salati kafin ka kai ga yin sallama dole ka karanta wannan saboda me ya zama wajibi saboda annabi yayi umarni dan ya ce idza faraga ahadukum min at-tashahhud al-akhir idan ɗayan ku ya kammala tahiyyar karshe falyasta'iz billahi kaga falyasta'iz afi da al-amr dai al-amr kuma ana daukan shi a matsayin wajibi har sai in wani abu ya zo ya mayar da shi musahabbanci in ko babu to sai a kyale shi akan wajibi yake فليستعذ بالله من اربع يعني متصري دغ الامر غدا هدو يعني متصري دغ ودان الامر غدا هدو واتو عذاب جهنم عذاب قبر عذاب متوا ده رايوا عذاب كما واتو مسيح الدجال kaga wannan abin da ke nuna mana wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana neman tsari daga azabar wuta wanda shine mafi soyuwar bayi a wurin Allah mafi falalan bayi a wurin Allah ta'ala in ya zanto annabi da kansa yana neman tsari daga wutar ubangiji kenan wani kuma zai ce shi bayi don tsoron wuta daga nan za ka gane kuskuren sofayen da suke cewa su ba sa jin tsoron wuta kuma su ba sa bukatar aljanna wannan ta'addanci kenan tsabagen yin shishigi wa ubangiji ta'ala wai sai su kawo wata falsafa idan Allah ya shafe wuta ya shafe aljanna to me za ka yi wai duk wanda ke bautar Allah don jin tsoron wuta don kwaɗayin samun aljanna wai bai zama bawa mukhlisi sosai da sosai ba saboda ya alakanta bautarsa da waɗansu al'amura wai su suna bauta Allah kawai dan shi Allah shine Allah ba zuwansu da aljanna kuma ba sa jin tsoron wuta to wannan ta'addanci kenan wuta inda annabi ya tsayar da mutane kun fahimta da kyau idan mutum ya tambaye ka to yanzu in ba wuta ba aljanna za ka yi bauta sai ka ce ka bari sai in ba wuta ba aljannan ka tambaye ni yanzu ba akwai su ba ba wani dalili da ya nuna babu su akwai su dan Allah ya maganin aljanna ya tabbatar akwai ta an gane ko yayi maganin wuta ya tabbatar akwai ta ita wuta yace fattaqun narar lati wa quduha an-nasu wal hijara u'iddat lil kafir ku kiyaye wuta wanda makamashinta mutane da duwatsu an tattale ta don kafirai ibn kasir yace an ce u'iddat an tattale ta kenan yanzu haka akwai ta tunda fi'il al-amr fi'il madhi ne wannan aljanna kuma yace wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin ita kuma aljanna an tattale ta domin masu takawa yanzu haka akwai ta da haka kenan zamu ginu kan cewa akwai shi kuma Allah ne ya ce mu kiyaye wutar fattaqun nara Allah fi waquduha an-nas wal hijara kuma Allah ne ya ce mu gaggawa mu kwadaici aljanna wasari'u fil amr ku yi gaggawa ila maghfiratin min rabbikum zuwa ga wata gafara daga wurin ubangijin ku wa jannatin da aljanna arduha samawati wal ardu to duk Allah ne ya ce wannan to kuma sai wani yazo da tunaninsa kawai tunanin ma ci bayan tunani yazo ya ce a kar a kwadaici aljanna kar a kwadaici wuta ga kan nabi na neman tsari daga wuta kuma wannan na nuna akwai azaban kabari kuma sabani wanda suke inkarin azaban kabari an fahimta ku kuma wannan na nuna kenan akwai dujjal kuma zai zo dan ga annabi na neman tsari da shi gaba ɗayan waɗannan kuma suke nuna kenan ya halatta mutun ya riga kafi ya nemi Allah kiyayewar cuta tun kafin ta zo tunda annabi ya nemi tsarin waɗannan al'amuran sun riga sun same shi ne ko kafin su same shi ba su riga su same shi ba amma da haka yake neman Allah ya kiyaye shi daga su summa yad'u li nafsihi bima badalahu yaro sannan ya ambaci yake ya roƙan wa kansa irin abin da ya bayyana gare shi yana so ya roƙa din wannan hadisi Muslim da Abu Awana da Imam An-Nasa'i da Ibn al-Jarud da surwayto shi wa kana sallallahu alaihi wa sallam yad'u bihi fi tashahhudi annabi tsira da mutum tabbata gare shi ya kasance yana yin addu'a da wannan sigar Allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannama zuwa karshe fi tashahhudihi a cikin tahiyyatin sa ma'ana idan ya kammala tahiyya ya kammala salati wa kana yu'allimuhu as-sahabata radiyallahu anhum kuma annabi ya kasance yana sanar da sahabbai su yi wannan kama yu'allimuhum as-surata min al-qur'an irin yadda yake koyar da su sura ta cikin al-qur'ani haka yake karantar da su wannan addu'a to kaga wannan addu'a ce mai matukar muhimmanci ya kamata daga yau idan mutum ya tambaya addu'a da ita kenan ya rinka yi tunda ta zama wajibi dan umarni ne daga annabi
sai har sai in ka samu karinar duk kautar da shi daga wajibi zuwa ga mustahabbanci, kuma alal aqall dai duk abin da kake jin tsoro a duniya bai wuce wannan guda hudun ba. Akwai abin tsoron da ya wuce wannan? Azabar jahannama, azaban kabari, fitinar rayuwa da ta mutuwa, fitinar masihi dajjal. Ai ba wata fitina, ba azabar da ta fi waɗannan gaba daya. Ya kamata kenan kowa ya kiyaye daga wai ya kasance yana karantar da wannan, kuma idan mutum ya koma gida ya tuntuɓi iyalinsa, ta iya ko bata iya ba, sallar da take tana yi ko bata yi, in bata iya ba dare daidai ya kamata ka kashe minti 30 ko 40 har ta iya, ba karamin lada za ka samu ba, dan a gudu tare a tsira tare ko. Addu'a qabla as-salami wa anwa'uhu, mun yi magana akan cewa mutum zai yi addu'a kafin ya yi sallama. To wannan addu'a kafin mutum ya yi sallama yaya yake? Mutum zai roki abin da ya ga dama ne, ko kuma zai kiyaye waɗansu lafuzza da suka zo daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, su kadai aka yi masa izini yayi amfani da su? Yanzu duk za mu ji wani wa kana sallallahu alaihi wasallam yad'u fi salatihi bi ad'iyatin mutanawwi'a, annabi tsira da aminci tabbata gare shi ya kasance yana yin addu'a cikin sallarsa da addu'o'i daban-daban, taratan bi hadha wa taratan bi hadha, wani lokacin da wannan, wani lokacin da wannan. Wa aqarra adiyatan ukhra, kuma ya tabbatar da wadansu addu'o'in da ba shi yayi ba amma sahabbai sun yi a gabansa kuma bai hana su ba. Wa amara almusalli an yatakhayyara minha ma sha, wadannan addu'o'i da yake yi daban-daban da kuma wanda ya tabbatar da wadansu sahabbai akai, ya umarci mai yin sallah ya zabi wanda ya ga dama cikin su yayi. Wa haka hiya, ga addu'o'in nan kuma kamar haka. Kafin nan Albani ya sa lamba a kasa wajen inda yace ya umarci mai sallah yayi addu'a da nau'in da ya ga dama cikin waɗannan nau'ika da zamu ambata baya. Yace Bukhari da Muslim suka rawaito, qala al-Asram, al-Asram ya faɗa, Imam al-Asram ɗaya ne daga cikin ɗaliban Imam Ahmad bin Hanbal, yace qultu li Ahmad, na ce da Imam Ahmad bin Hanbal, bimaza ad'u ba'd at-tashahhud, da me ya kamata in roki Allah bayan na kammala tahiyya? قال كما جاء في الخبر سيتي كما يدي يزو تكين حديثي ذاكي. قلت له سنة تيرسي أوليس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ليتخير من الدعاء ما شاء, يتي توبا النبي يتي متن يزابا أبن دي صوبة تكين الدعاء دم ذاك تي سيوان دي يزو تكين حديثي ككي دين دي. قال سي امام أحمر يتخير من ما جاء في الخبر, اي يزابا دك تكين أبن دي يزو تكين حديثي بعدك كان سماء imam ahlus sunna wal jamaa kenan. Fa awadtuhu al-asram, yace na sake dai maimaita masa tambaya ta. Fa qala, yace ma fil khabari, abinda zaka yi wanda yazo cikin hadisi? Ya salam, nakal ibn taymiya, ibn taymiya yace ro wannan magana, wa min khatihi nakaltu, shi kuma yace daga rubutun sa ni kuma na tukuro inda Sheikh al-Albani, ka duba majmu'ul fatawa, wastahsanahu imam ibn taymiya, yace wannan magana ce mai kyau. Qala, har yace fa inna lam fi du'a'i, kalmar al-alif da lam dake cikin addu'a da ya ce liyatakhayyar min ad-du'a'i a ajabahu, an gane ko? Thumma yad'u nafsihi ba madalahu, a wani wurin ya ce thumma liyatakhayyar min ad-du'a'i a ajabahu, ya zaɓi irin abin da ya burge shi cikin addu'a, kamar yadda muka karanta can cikin hadisan da suka wuce baya. Wannan alif da lam din da ke cikin addu'a, malam yake cewa a wannan al-lam din fi du'a'i lid-du'a'i alladhi yuhibbuhu Allah, laysa li jinsi du'a'i, tana nufin addu'a irin wanda Allah yake so, ba wai jinsin kowane irin addu'a kaga dama ba. Ila akhir kalami, har zuwa ƙarshen maganarsa. Thumma qala, sannan sai ce fal ajwadu an yuqala, mafi kyawu dai a ce illa bidu'a'il mashru'il masnuni, wato alif da lam din nan tana nufin addu'a wanda aka shar'anta, addu'a wanda aka sunnanta, wa huwa ma waradat bihil akhbaru, shine duk abinda hadisi suka zo da shi, wa ma kana nafi'an, da abinda ya zanto mai amfani. Wato Ibn Taymiyyah yana ganin mafi kyau ka zabi addu'ar da hadisi suka kawo, karka kawo taka daban, yace domin duk abin da kake so ka roka dai ya zo cikin waɗannan abin da hadisin ya tabbata da shi, ba sai ka kawo naka ba. In kuma zaka kawo naka, to ya zanto mai amfani yayi kama da wancan, wato kenan ba a kayyade ka da wancan ba, ka iya kawo naka amma ya zanto mai amfani. Albani yace qultu, ni ko nace wa huwa kama qala, abin da ya faɗa cewa ba za ka karanta komai ba sai wanda ya zo daga annabi, wannan haka ne. Lakin na ma'arifata ma kana nafi'an, sai dai da ya ƙare cewa wa ma kana nafi'an, mutum ya iya kawo abu mai amfani, yace to sanin abin da yake mai amfani min addu'a'i, cikin addu'a ya tawaqqafu 'alal ilmi sahihi, wannan ba wanda zai iya gane abu na da amfani sai yana da ingantaccen ilimi, shine ilmul kitabi was sunna. In ba haka ba, kila zuciyarsa suranta masa cewa wannan addu'ar mai amfani ce, a waye gari ba ta da amfani, tunda ba ladabi wajen karanta ta, ba ladabi wajen mukhatabar Ubangiji da ita, mai yiwa zai iya zama haka, kun gane ko? Wa hadha kallam man yakumu bihi, samun ilimi mai amfani da nisa ka fayyace addu'a ta gari ko wannan kadan ne cikin mutane wanda zai iya yin sa. Fal aula alwuqufu inda du'a alwardi, dan haka mafi dacewa kowa ya taka birki wurin addu'ar da ta zo daga wurin Annabi, kar ya wuce ta. Wala siyama idza kana fihi ma yuriduhu da'imun almatalib, musamman ma idan ya zanto abinda kake so ka roka dan gashi ka ganshi karara Annabi ya riga ka furtawa, sai kai amfani da lafazin da ya amfani da shi. Wallahu a'lam. Kun gane matsalar? Kaga da yawa daga cikin fuqahawo suna ganin ba lalle bane sai wacce ta wajen Annabi. Annabi ya ce li yatakhayyar min ad-du'a'i fa ajabahu. Su sun dauki wannan tunda sun ce mutum Annabi ya ce a zabi addu'a irin wanda kaga ta burge ka, irin wanda kaga kana sha'awa, abinda kaga kana so ka roka sai ka roka, ko ba da wani yare ne in ma baka iya larabci, in ka iya larabci kai da larabci, in baka iya baka yi da yaranka. Wannan da yawa daga cikin fuqahawo haka suke. Amma shi malam Albani yana ganin cewa a aka tsaya daidai na Annabi din nan, dole sai lafazin da yazo daga bakin Annabi kai tsaye, ko abinda wani sahabi yayi Annabin ya jibe ana jiba, ya zama takariri kenan, to shine kawai zaka yi amfani da shi, amma ba za ka kawo wani ba. Shi ko Ibn Taymiyya yana ganin eh wannan na Annabin shi yafi dacewa kai, banda shi duk abinda yake mai amfani kuma in kai shi to babu laifi. Shi kuma Albani yana ganin to ai gane wannan mai amfani ne sai in mutum na da ingantaccen ilimi, ilmul kitabi was sunna, wanda wannan a cikin kowane mutum 100 da wuya ka samu biyar masu wannan amfaninta ko. Saboda haka shine da ya kai kawo din da malamai suka yi akai. Maganar Ibn Taymiyya tana da matukar karfi da maganar sauran malaman da suke, dan sun ce li yatakhayyar min ad-du'a'i mata, tunda Annabi ce zabi abin da ya so, wanda kalmar mata a dinnan kaga tana da yawa kenan, ya siga ce ta sunan mausul wanda yana cikin sigogi na umum, kayyade shi a yi takhsisin sai yana bukatar mukhassis, domin dukkan umum za a dauke shi a matsayin umum har sai an samu takhsis din sa. Amma dai dukkan duniya ta yarda mafi dacewa mafi kyau tsayawa inda Annabi ya tsaya, duk abin da zaka roka to ka tsaya daidai inda Annabi ya tsaya, yafi duk wani lafazin da zaka kawo. Amma idan mutum yayi wani abu daban kishiyar wannan, zamu ce sallallahu alaihi wasallam ce, ba zamu ce sallallahu alaihi wasallam ba, saboda wancan khilaf. Kun fahimta da kyau? Ga nau'ikan nan na addu'o'i da ake kafin tahiyya. Na farko mutum na iya cewa Allahumma inni a'udhu bika min azabil qabr, wa a'udhu bika min fitnatil masih ad-dajjal, wa a'udhu bika min fitnatil mahya wal mamat, Allahumma inni a'udhu bika min al-ma'sam wal maghram. Abinda ake kira da al-ma'sam shine laifi, aikin laifi. Al-maghram kuma bashi. Annabi na neman tsari kar ya zama cikin masu aikin zunubi, Annabi na neman tsari kar ya zanto cikin waɗanda bashi zai musu nauyi aka. Shine malam Isa Lamba yace huwal amru alladhi ya'samu bihi al-insan. Al-ma'sam shine abinda mutum in yayi laifi. Aw huwa al-ithmu nafsuhu, ko mutum shine laifi din gaba daya. Wad'an lil-masdar mawdi' al-ithmi. Akawo masdar ana nufin ismi kenan. Wa kadhalika al-maghram, ya haka kuma lafazin maghram. Wa yuridu bihi ad-dayna, yana nufin wato baki. Bi dalili tamam al-hadith, dan saboda a ƙarshen hadisin qalat Aisha tace fa qala lahu qa'ilun, sai wani mutum yace da shi ma aksara ma tasaidu min al-maghrami ya rasulullah, sai wani mutum yace da Annabi kai kana yawaita neman tsari daga baki, me yasa kace yin haka ya Annabin Allah? Fa qala, sai Annabi ce innar rajula idza gharama hadatha fakazzaba wa wa'ada fa akhlafa. Yace ai idan mutum yace baki zai magana ne kaga yayi ƙarya, ya alkawali kaga ya saba, sai baki yana cikin wannan, yakan sa mutum ƙarya, yakan sa mutum saba alkawali. Yace da haka nake neman tsari da baki, inda Annabin rahma sallallahu alaihi wasallam. Saboda kace baki lokacin biya yayi, kai baka biya ba, amma kan ka fada gaskiya fi sabilillah sai kai ta ƙarya, wallahi waɗansu kaya ne kawai da na ɗauka sun kusa shiga ashe ba su shiga ba, ko waɗansu kaya sun taho daga Kotono ba su ƙaraso ba, ko sun taho daga waje ba su shigo ba, sai mutum ya yi ƙarya, ka fada gaskiya kaga baka, yanzu ka haɗa laifi guda biyu kenan, gashi ka saba alƙawari gashi ka yi ƙarya. Allah ya tsare mu. Wato kun ga a cikin wannan an samu canjin al-ma'asami wal magharami, a yamakon a kawo al-masihi dajjal, ko kai watan ko kai wannan duk wanda kai sani. Na biyu, Allahumma inni a'udhu bika min sharri ma alim wa min sharri ma lam a'lam, min sharri ma amiltu wa min sharri ma lam a'mal ba'du. Yace ya Allah ina neman tsirin ka sharrin abinda na riga na aikata, da kuma ma sharrin abinda ban riga na aikata din, baka kiyaye ni kar in aikata, wanda na aikata ka kiyaye ni sharrinsa shine sakamakon sa da zai biyo baya, ma'ana kar ka kama ni da laifin, wanda ko ban aikata ba ka kiyaye ni aikata shi, ballanta na sakamakon ma kuma a ce zai same ni. Kun gane wannan da kyau? wato yace min shari ma fa'altu min as-sayyi'at wa min shari ma lam a'mal ay min al-hasanat yani min shari tarki al-amala biha malan ya fassara cewa min shari ma amiltu din nan yana nufin sharrin abin da ya riga ya aikata na munanan ayyuka wa min shari ma lam a'mal ba'du yana nufin sharrin abin da bai aikata ba na kyawawan ayyuka domin rashin aikata kyakkyawa sharri ne kada barin kyawawan ayyukan ya sa a kama ni da laifi kun gane ko malan haka ya fassara shi daga kasai nan kun zo na uku allahumma hasibni hisaban yasira wannan lokacin annabi na cewa allahumma hasibni hisaban yasira ya allah kai min hisabi wanda yake mai sauki hisabi mai sauki shine kamar da hadisin Aisha ya bayyana kawai shine wato ayyukan ba kirga su za'i ba sha za'i a taro su ina ayyukan kirki na naka za to shikenan a wuce hisabun yasira shine fa sawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masruda dan da annabi yace mata manu kishil hisabu uzib duk wanda aka ce za a gudu digi 1 2 3 4 5 kaza mai kai yace sai an masa azaba sai ka tace to baka shiko Allah ce fa saboda hisabu zamu yi sai ce inna ma huwa al-ard ai wannan kawai bujo da ayyukan zai a ce a wuce sai amma in za a tsaya a gudu digi kowanne kowai sai an masa azaba ba wanda zai kai haka annabi ya faɗa sallallahu alaihi wasallam to kaga yana roƙo manna allahumma hasibni hisaban yasira to kaga zamu ga wadansu abubuwan kamar annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin su don shar'antawa domin in ba haka ba ai yana da tabbas din Allah ya riga ya masa gafara maganan a ce a kididdige ayyukansa ko a ce kaza ai babu wannan Allah ya riga ya masa gafara wanda za a tashi shi a maqamin mahmud a sa an yi ba a saka rabbuka maqamin mahmuda mutumin da za a bayo wasila manzilatun fil janna la tambagi illa li abdin min ibadillah wani matsayi cikin aljanna da ba wanda zai samu tsayi gida ne na mutum ɗaya an yi shi da mutum ɗaya kuma shi ne mai shi wanda za a biyo a shafa'atul uzma ya cece duk duniyar nan gaba ɗaya a babban ceton da za a yi ɗin nan na cewa a yi hisabi bayan mutane suna rana suna tsaye ga gumi ya lullube su ba wanda ya sai magana a ce a yi hisabi ko a yi bayani ko wa san matsayin shi annabi ne kawai zai daga kai duk duniya yayi magana to kaga ai an riga an bashi amma me yasa yake roƙon waɗannan na farko saboda ita kanta addu'a ibada ce an fahimta ku ita kanta addu'a ibada ce dan ta nuna kaskantuwar bawa a gaban ubangijinsa kuma na biyu dan ya shar'anta mana mumi an fahimta ku dan wanda za a yi wa hisabun yasir ai wadanda za a baiwa takardu ne a hannun dama to wadanda za a baiwa takardu a hannun dama shin sune mafificin aljanna ba sune mafifita ba domin wa mamul uti kitabahu bi yaminihi fa sawfa yuhasabu to ka kuma a lahira idan an tashi ai kashi uku ne akwai al-muqarrabun wanda su ko takaddan ma ba za a ba su ba kawai ku wuce sannan ashabul maimuna ma wanda za a ba a hannun dama ashe al-muqarrabun sun fodan nan kamar yadda idza waqa'at al-waqi'a ta kawo su laysa li waqa'atiha kadhiba khasibatur rafi'a wato tashin kiyama idan ta auku wanda faruwar ta ba wanda sai kareta ma'ana ko mutun ya kareta a zuci ita za ta gaskata kanta da kanta dan za ta zo atayatul lariba fiha khasibatur rafi'a za ta kaskantar da waɗansu wanda da anan ana ganin su ne madaukaka ta daga waɗansu wanda da anan su ne ba komai ba wallazina taqawqahum yawmal qiyama wallahu yarzuqu man yasha'u bighayri hisab idza rujjatil ardu rajja idan kasa ta yi girgiza iyakacin girgiza wa bustatil jibalu bassa aka sheke duwatsun duniya suka zanto kura fakanat haba'an mubassa suka zanto kura abin daidaitawa wa kuntum azwajan salasa ku mutane sai ku zama gida uku fa ashabul maimuna kashin farko kenan ma abuta takaddar dama to su wane ne kuma abuta takaddar hannun dama wa ashabul mash'ama na biyu kenan ma ashabul mash'ama ma abuta takaddar hannun hagu to su wane ne kuma abuta takaddar hannun hagu sai wa kuma wasabiquna sabiqun ulaiikal muqarrabun kaga ba a kawo su daga farko ba sai da aka gama ambatan mutane sannan aka kawo su wasabiquna sabiqun da waɗanda suka tsere suka riga ulaikal muqarrabuna fi jannatin na'im waɗannan sune makusanta a cikin aljannan ni'ima sullatun min al-awwalin wa qalilun min al-akhirin suna da yawa a farkon wannan al'umma amma su 'yan kadan ne a ƙarshe a cikin sahabbai sun fi yawa sai mana wasabiquna ba cikin sullatun min al-awwalin wa qalilun a cikin manan gurin sai an yi da gaske a samu wadancan ulaikal muqarrabun fi jannatin tunul awwal wa qalilun al-akhirin to kaga ni za a yi ta fadin sakamakon su gaba daya to kaga annabi ya ce hasibni hisabun yasira su waye wadanda za a yi wa hisabun yasir ashabul maimuna kaga ba su kai ma al-muqarrabun ba to annabi na roƙon ya zama cikin su kenan annabi na roƙo ya zama cikin su kenan, kaga ai shar'antawa ne, shar'antawa ne dan ya shar'anta mana ne. Sannan saboda tawazu'un manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sannan saboda ita addu'a kanta abin nan ce da sauransu. Ko ya kasance hasibni hisaban yasira bi hasabihi huwa sallallahu alaihi wasallam, gurgudan shi menene hisaban yasira a wajensa, don tunda shi ya sha bamban da sauran jama'a, ira da mutum tabbata gari. Na hudu, Allahumma bi ilmikal ghaib wa qudrika ala al-khalq ahyini ma alimta al-hayata khayran li wa tawaffani idha kanat al-wafatu khayran li. Allahumma wa as'aluka khashyataka fil ghaib wa shahada wa as'aluka kalimata al-haqqi wa fi riwayatin al-hukmi والعدل في الغضب والرضا وأسألك القصد في الفقر والغنى وأسألك نعيما لا يبيد وأسألك قرة عين لا تنفت قرة عين لا تنفت ولا تنقطع وأسألك الرضا بعد القضاء وأسألك برد العيش بعد الموت وأسألك لذة النظر إلى وجهك وأسألك الشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زينا بزينة الإيمان waja'alna hudatan muhtadin. Wannan duk idan ka kammala tahiyya ka kammala salati kafin kai sallama kenan. Allahumma bi ilmikal ghaib, kaga nan kana tawassuli da ilimin Ubangiji, dama zaka yi tawassuli da sunan Allah ko sifarsa. Walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha, sai kace Allahumma bi ilmikal ghaib, ya Allah ina tawassuli, ina kamun kafa da siffarka ta ilimi, ilimin nan wanda da shi ka san gaibu. Wa qudratika ala al-khalqi, ina tawassuli da qudranka bisa ga ikon halitta. Ahyini ma alimta al-hayata khayran li, rayar da ni matukar ka san rayuwa ita ce za ta zama min alheri. Wa tawaffani idza kanat al-wafatu khayran li, ka kuma karbi raina idan ka san mutuwa ita ce za ta zama min alheri. Wato ba a san mutun ya roki mutuwa kai tsaye ko rayuwa kai tsaye. Annabi ce kai tsaye daga cikin ku ya gurace mutuwa dan wata musibar duniya ta same shi, in har ya kasance sai ya roka, to abin da zai ce kenan, ya Allah rayar da ni in rayuwa zata zama min alkhairi, karbi rayuwa ta in mutuwa ce ta zama min alkhairi. Allahumma was'aluka khashyataka fil ghaibi wa shahada, ya Allah ina nemanka, ina roƙonka ka kimsa mun jin tsoranka a fai da kuma boye. Was'aluka kalimatal haqqi, ina roƙonka in zanto mai faɗin kalma ta gaskiya. A wata riwaya kalimatal adli, in zanto mai faɗin kalma ta adalci, wato kalma ta hukunci. Wal adli da adalci, fil ghadabi war rida, a lokacin da nake cikin fushi ko lokacin da nake cikin yadda, ma'ana ko ina cikin fushi ko ina cikin walwala, ya Allah karka sa farin ciki da yawa ya sa in yi ƙarya, karka sa damuwa da yawa kuma su sa in yi adalci. Kimsa mun faɗin kalma ta gaskiya ko a cikin jin daɗi ko a cikin wahala, ko a cikin yarda ko a cikin fushi, yanzu to duk abin da zan furta gaskiya ne. Kaga wannan babban roko ne, domin galibi idan mutum yana cikin annashawa da yawa shikenan sai bijire ma Ubangiji, ko in yana cikin damuwa da yawa kuma sai kasa yin adalci. To amma duk wanda ya sami yin adalci cikin halayen nan guda biyu, to ba karamin rabo Allah ya bashi ba, Allah sa mu cikin su. Wa as'aluka al-qasd fil faqri wal ghina, ina roƙonka in zanto mai bin tsaka tsakiya cikin al'amarina. Fil faqri, in ina cikin talauci, wal ghina, ko ina cikin wadata. An gane ku. Was'aluka na'iman la yabid, ina roƙonka ni'ima wadda ba za ta kauce ba, wadda ba za ta gushe ba. Was'aluka qurrata 'aynin la tanfad, ina roƙonka kwanciyar rai da ba za ta ƙare ba, wala tanqati'u, kuma ba za ta yanke ba. Was'aluka ridha ba'da al-qada, ina roƙonka in zanto mai yadda da abin da ka riga ka zartar. In ka zartar mun talaka, kada in rinka yin fushi da kai cewa ka dora mun talauci. In ka dora mun tuta, kar in rinka kai kukanka zuwa ga wanda bai dace in kai kukanka zuwa ga wani daga cikin bayinka. Ka sani in zanto mai yadda da abin da ka zartar sa kaina. Was'aluka bardal ayn, was'aluka bardal, da mun karanta ba daidai ba, mun ce biraddil ayn ko, was'aluka bardal ayn, bardal ayn, ina roƙonka dadin rayuwa, sanyin rayuwa, ba'dal mauti, bayan mutuwa. Wato in zama in samu rayuwa mai dadi cikin kabari kenan. Was'aluka lazzatan nazari ila wajhik, ina roƙonka in dace da ɗanɗanin gani zuwa ga gare ka ya Ubangiji. Was'aluka shauqa ila liqa'ika, ina roƙonka in zanto mai shauƙin saduwa da kai. Fi ghayri darra mudirra, ba a cikin wata cuta mai cutarwa ba, wala fitnatin mudilla, kar in samu kaina cikin wata fitna kuma mai halakarwa. Wala fitnatin mudilla. Allahumma zayyana bi zinatil iman, ya Allah kai mana ado da adon imani. Waja'alna hudatan muhtadin, ka sanya mu zanto shiryayyu masu shiryatuwa. Nabiyar wa allama sallallahu alaihi wa sallama Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu yaqula, annabi ya koyar da Abu Bakr as-Siddiq ya rinka cewa cikin salarsa,
اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم واتو يا الله لليني نازل انتك نازلتي بهوى ولا يغفر الذنوب إلا أنت ذنوب بيسكي فاغفر لي مغفرة من عندك كي من مسمى قولنك وارحمني كمك الغفور الرحيم لليكيني الغفور ميجنكي الرحيم كما الغفور مغفر الرحيم ميجنكي wannan Bukhari da Muslim suka rawaito. Na shida, wa amara Aisha radiyallahu anha an taqula, annabi ya umarci Aisha ta rinka fada cikin addu'arta, ta ce mai, Allahumma inni as'aluka min alkhairi kullihi ajilihi wa ajili ma alimtu minhu wa ma lam a'lam wa a'udhu bika min alsharri kullihi ajilihi wa ajili ma alimtu minhu wa ma lam a'lam wa as'aluka, wa fi riwayatin Allahumma inni as'aluka aljannata wa ma qarraba ilayha min qawlin aw amal وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو أمل وأسألك وفي رواية اللهم إني أسألك من الخير ما سألك عبدك ورسولك محمد وأعوذ بك من الشر ما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأسألك ما قضيت لي من أمر أن تعجل عاقبته لي رشدا أو أن تجعل عاقبته لي رشدا أبندي أمرت عائشة تسي ya Allah ina roƙonka min alkhairi kullihi dukkan wani dangi na alkhairi to dan Allah me zaka faɗa cikin addu'a wanda ya wuce wannan dukkan wani dangi na alkhairi ina roƙonka shi ajilihi wa ajilihi na gaggawarsa da mai jinkirin sa ma'ana alkhairin duniya da kuma na lahira kaga na duniya shine na gaggawa kenan kallabal tuhibbuna al-ajla wa tazuruna al-akhira mai jinkirin sa kuma shine na karshe kenan ma alimtu minhu wa ma lam a'lam irin alkhairin da na sani da wanda ban sani ba ma duk koromin shi ya ubangiji wa a'udhu bika min ash-sharri kulli ina neman tsarinka daga dukkan wani dangin sharri ajilihi wa ajilihi na duniya da na lahira ma alimtu minhu wa ma lam a'lam wanda na sani da kuma wanda ban sani ba ka kiyaye ni shi ina neman tsarinka daga shi wa as'aluka ha kuma ina neman tsarinka aljannata aljanna a wata riwaya allahumma inni as'aluka aljannata ko ka ce Allahumma inni as'aluka aljanna ko ka ce wa as'aluka aljanna duk ɗaya ne ya Allah ina roƙonka aljanna wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal da abin da yake kusantarwa zuwa gare ta na aiki ko magana wa a'udhu bika minan nar ina neman kiyayewarka daga wuta wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal da abin da yake kusantarwa zuwa gare ta na magana ko aiki wa as'aluka ina kuma roƙonka a wata riwaya Allahumma inni as'aluka min alkhairi ya Allah ina roƙonka cikin dangin alkhairi ma sa'alaka abduka wa rasuluka muhammad irin duk abin da annabi muhammad bawanka ya roke ka shi haji aisha tunda ta san yafi ta sani kenan akwai mai sanin da yafi annabi sallallahu alaihi wasallam wa a'udhu bika min sharri ma sa'alaka minhu abduka wa rasuluka muhammad ina neman tsari ina neman kiyayewarka daga dukkan abin da bawanka annabi muhammad ya nemi kiyayewa daga gare ka wa as'aluka ma qadaita li min amrin ina roƙonka duk abin da ka zartas mun ka hukunta zai same ni na al'amari an taj'ala aqibatahu li rashada ka sanya ƙarshen ta zai zanto shiriya gare ni ya zanto rabota ko wahala ce ƙarshen ta zai rabota ka sanya mun wannan hadisi Imam Ahmad ya rawaito wa Tayalisi wal Bukhari fil Adab al Mufrad wa Ibn Majah wal Hakim wa Abu Dawud na bakwai wa qala li rajuli ma taqulu fi salati annabi yace da wani mutum me kake yi a cikin sallah me kake cewa qala sai yace atashahhadu ina yantahiya thumma as'alu Allah aljanna wa a'udhu bihi minan nar sannan kawai in roki Allah aljanna kuma in nemi kare ni daga wuta daga nan bana cewa komai kuma amma wallahi ma uhsinu dandanata ka wala dandanata mu'az yace amma ni ban san ba gungunin da kake yi da kuma mu'azu shi ma gungunin da yake idan ya mana limanci din duka ji kuna gunguni ban san me kuke cewa ba fa qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai annabi ta haula haru dandin mu ma gungunin da muke anan wajen muka tsaya roƙon Allah aljanna da neman tsarin guda duka ga yace yakan yi tahiyya sannan ya roƙi Allah aljanna ya nemi tsari daga wuta kada ka ce to ya bai salati ba akan ce tahiyya suna nufin har salati ya shiga ciki wani lokacin tunda ba sa rabe sallar juna su sahabbai kun gane ko haula hannu dindin dandana shine malai sai ai mas'alatukal khafiyya aw kalamukal khafi wato magana wadda take a boye mutum baka jin me aka faɗa a dandana to an yi takallama radul bi kalamin tusma'u nagamatuhu wa la yufham mutum yayi magana da kalmar da ana jin gurnanin kalmar amma ba a fahimtar me yake an gane ko
na takwas wa sami'a rajulan annabi yaji wani mutum ya qulu fi tashahudihi yana fada cikin tahiyya allahumma inni as'aluka ya allah wa fi riwayatin billahi alwahid alahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad an taghfira li dhunubi innaka antal ghafurur rahim wato kenan allahumma inni as'aluka ya allah lalle ni ina roƙonka ya allah ya allah الواحد الاحد الصمد كوكما اني اسالك بالله الواحد الاحد الصمد اذا كان كانت وانا روايه كون غاني كو انا روقنك يا الله الواحد كديتتي الصمد الاحد كما دي كديتتي الصمد الصمد وانا وند اكي نفنسا ده بوكاتا wanda duk bukata in zata hose dai a je wurin shi in ana neman saukin ta allazi lam yalid wa lam yulad wanda bai haifa ba ba haife shi ba wa lam yakul lahu kufuwan ahad ko bai da wani kini gare shi wato ba wanda yake kama da shi ina roƙonka an taghfira li dhunubi ka gafarta mun dhunubaina innaka antal ghafurur rahim lalle kai ne al-ghafuru ar-rahim annabi ya ji wannan mutum yana fada cikin tahiyya bayan ya kammala tahiyya ya yi salati ya karanta wannan fa qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai annabi ce qad ghufira lahu qad ghufira lahu yace lalle an gafarta masa lalle an gafarta masa to kun ga irin waɗannan wanda suka samu tabbas ai su yi fadacewa mutum yake nan lalle zaka ga maganar Imam Ahmad da aka nace yace ma ja'a fil khabar aka ce ba dai zan yi wani bai ce ma ja'a fil khabar din na tara wa sami'a akhar annabi ya ji wani mutumin ya kulu yana cewa fi tashahudihi cikin tahiyyarsa ايضا كما دي يتي اللهم اني اسالك بان لك الحمد لا اله الا انت وحدك لا شريك لك المنان يا بديع السماوات والارض يا ذا الجلال والاكرام يا حي يا قيوم اني اسالك الجنه واعوذ بك من النار فقال النبي صلى الله عليه واله وسلم لاصحابه تدرون بما دعا قالوا الله اعلم قالوا الله ورسوله اعلم قال والذي نفسي بيده لقد دعا الله باسمه العظيم وفي رواية باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى هكي جون متنكم يأي يتي اللهم إني أسألك بأن لك الحمد يا الله إنا رقوانك دنتي واكيني واند دكن دنجين يبويكي تبتا غريكا كيكا تنشنشي يبو سمدكوة لا إله إلا أنت ba abin bauta bisa ga cancanta sai kai wahdaka kai kadai la sharika laka ba abokin tarayya gare ka almannanu kai ne mai baiwa ya badi as-samawati wal ard ya wanda ya kage halittan sammai da kasa ba tare da ya koyaya wajen wani ba ya zal jalali wal ikram ya ma'abutan buwaya da karamci da girmamawa ya hayyu ya qayyum ya rayayyen da bai san mutuwa ba babu wata gabata rayuwarsa ba ya qayyum ya wanda yake gudanar da al'amuran bayi gaba daya ya kawo dari ya kawo damana ya kawo zafi ya kawo mutuwa ya sa a haihu ya arzuta ya kace ya raya ya kaskantar ya daukakar ya wadatar ya talautar al-qayyum kenan wanda yake gudanar da dukkan al'amuran bayi ba abin da yake faruwa a cikin duniya illa bi qada'ihi wa qadarihi abin da duk ga ya faru shi yaso wa ma tasha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin kike rike da sama da kasa dan kasu rushi yumsiku samawati wal ardi an tazula wa yumsiku samaa an taqa ala al ardi illa bi idni shine al qayyum inni as'aluka al janna bayan ya game wa Allah ya gode kirari sai yace lalle ne ina roƙonka al janna wa uzbuka minan nari ina neman tsarinka daga wuta haka ya fada fa qala annabi sallallahu alaihi wa sallam li ashabi sai annabi yace da sahabbansa tadruna bima da'a kun san mai roƙa kuwa kalu sai suka ce Allahu wa rasuluhu alam suka ce Allah da manzon sa ne kawai suka san da me ya roko ce kun san da me ya roko kun san lafazin nan da ya roko da shi me sunan sa fa qala sai annabi ce wallazi nafsi bi yadihi ina rantsuwa da wanda raina yake hannun sa laqad da Allah bismihi alazim aw wata riwaya laqad da Allah bismihi alazam yace hakika ya roki Allah da sunan sa alazam ismul azam kenan ina me neman ismul azam gashi nan gashi nan gurin da shaidar bakin annabi kar wani je ya rubuto wani abu ya kawo waɗansu larabcinsa ya zo ce maka shine ismul azam ga ismul azam ka ce allahumma inni abinda galibin malamai suka tafi akai ya hayyu ya qayyum saboda akwai asar da yake nuna cewa ismul azam yana cikin surori guda uku a cikin alqurani
cikin suratul al-baqara da ali imran da suratul taha. Suratul al-baqara Allahu la ilaha illa hu al-hayyul qayyum. Suratul ali imran alif lam mim Allahu la ilaha illa hu al-hayyul qayyum. Suratul taha wa anat al-wujuhu lil hayyul qayyum wa qad khaba man hamala zulma. Shine ismul azam ko? To wannan shine ismul azam, amma da yadda yake a cikin addu'a ka hada gaba daya, wanda duk ya roki Allah da suna azam kenan, allazi iza du'iya bihi ajaba, wanda in an kirayi Allah da shi zai ansa, wa iza su'ila bihi a'ta, in an roke shi da shi kuma zai bayar. Wannan riwaya Abu Dawud da Imam An-Nasa'i suka rawaito, da Imam Ahmad, haka kuma al-Imam al-Bukhari fil Adab al-Mufrad, da kuma Imam at-Tabarani da Ibn Manda a cikin Kitab at-Tauhid bi asani da sahiha, da sanadai waɗanda suka sahihai. Na goma, wa kana min akhiri ma yaqulu bayna at-tashahhud wa at-taslim, yana karshen abinda annabi ke faɗa tsakanin tahiyya da sallama, sai ya ce mai اللهم اغفر لي ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت وما انت اعلم به مني انت المقدم وانت المؤخر لا اله الا انت. Wato ya Allah, ka gafarta min abinda na gabatar na mummunan aiki, da abinda na yi jinkirin sa ban yi shi ba na mummuna din, ko na kyakkyawan da ban yi ba, karka kama ni da laifin rashin yi. Wa ma asrartu, da abinda na sirranta. Wa ma a'lan, da abinda na bayyana. Wa ma asraftu, da abinda na ketare iyaka, duk gafarta min. Wa ma anta a'lamu bihi minni, da abinda kai ne ka sani sanin shi, ma kila ni ban ma san nayi ba, ko ban san na bar shi ba na kyakkyawa, ko ban san nayi shi ba na mummuna, duk gafarta min shi. أنت المقدم وأنت المؤخر كين مغباتي كين نكرتي مغباتي دا باية دا فرقو نكرتي دا باية دا كرتي لا إله إلا أنت باوانا أبين بوتابي ساقة تلتا سيكي تكاقا وانا ما أدوك يا قلتوا واتو كالمومي من يمن جا تكاقا دي متون تكيون بوما نان ألا أقل متون يحدث يؤكو متون يحدث يخدو دان ألا إدان أكس أومي هما تكين دلنن أيو زي يحدث يدك كافيني بس idan ka samu kuma wanda yake na baya baya shi kuma zai iya haddace rabi. Idan ka haddace rabi kafin kai bacci yau, da asuba in ka tashi ka tissa su kuma sun zauna kenan, gobe kuma sai ka raba su cikin sallolin azhar, la'asar, magriba, isha, ba shi kenan ba, jibe ka sake raba su, gata ka sake raba su, sun haddace inda ka haddace Fatiha baka jin tsoron za ta zube, haka su ma sun zauna daren baka jin tsoron za su zube, ana nan kuma mako mai zuwa kuma sai ka haddace sauran, ba shi kenan ba. Shikenan kaga sunna cikin ayyukanka da maganganunka kenan, ba abin da yafi sauki irin ban sunna. Kaga addu'ar kala-kala ce, akwai gajejjeru saboda masu rauni wanda ka faɗa abu so goma kafin ya rike so daya, akwai irin nasu, akwai na yan tsaka tsakiya, akwai kuma na zaka kurai waɗanda suke da fasa, wanda cikin daren nan wani sai ya haddace gaba ɗaya, cikin awa ɗaya ya gama da su kafin ya bacci. To duk wannan mutum sai ya lantarwa kansa, banji ba. Ga inda annabi ya ce a yi su tsakanin yin sallama da yin salati, na annabi ke yin su, cewa a yi su alƙanuf, kuma wannan bai tabbata ba. Ya magana tawassuli aina? Da ya ce mai aina ya magana tawassuli? Addu'a ta tara? To a cikin wannan ya ce fihi tawassulu bi asma'illahi al-husna wa sifatihi. A cikin wannan za mu iya fahimtar ashe ana yin tawassuli da sunayen Allah mafiya kyawu da siffofinsa kuma. Dan ya ce laqad da'a Allah bismihil a'zami ko bismihil azimi wa huwa ma amara Allah bihi fi qawlihi walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha. Wannan shine abinda dama Allah ya umarni da shi cikin fadin tawallahi al-asma'ul husna fad'uhu biha. Wa amma tawassulu bi ghairi zalika, amma yin tawassuli da wani abin da ba sunan Allah ba, ba sifarsa ba, kala jahi kamar kai tawassuli da alfarman wani, wal haqqi ko da haqqin wani, wal hurmati ko alfarman wani, darajan wani. Faqad nasa Abu Hanifa rahimahullahu ta'ala wa ashabuhu ala karahatihi. Al-Imam Abu Hanifa an Umar bin Sabit da shi da sahabbansa almajiransa sun ce wannan makaruhi ne. Wa hiya inda al-itlaqi, su ko magabata idan sun ce makaruhi suka yi itlaqin wannan kalma littaharimi, suna nufin haramci kenan. Wa mimma yu'safu lahu, yana daga cikin abin da zai sanya damuwa. An tara aksaran nasi, zaka ga mafiya yawan mutane. Wa fihim kathirun min al-mashayikh, cikin su ma akwai yawa daga cikin manyan shehunan malamai. Qad a'radu an hadha at-tawassul al-mashru' ittifaqan, sun rabu da wannan tawassuli wanda aka shar'anta mana, wanda duk duniya ta ittifaki akai, shine tawassuli da sunan Allah da sifarsa, sun kawar da kai ba sa yin sa. An gane ko? Fala takadu tasma'u ahada minhum yatawassalu bihi, da wuya ka ji wani ya tsaya yana tawassuli da sunan Allah ko da sifarsa. Ma'a muhafazatihim ala tawassul al-mubtada, ga su ko sun tsaya ka'in da na'in sun kiyaye tawassuli na bid'a. Allazi aqallu ma yuqalu fihi, wanda mafi karancin abin da zaka faɗa ka ce innahu mukhtalafun fihi, ka ce an yi sabani cikin sa, tawassuli da Allah kuma an yi ittifaki cikin halaccin sa. Tawassuli na bid'a kuwa in zaka yi magana ma ka zanto mai tasahuli, mai rangwamen magana, mai bada arham fatawa, to a ce an yi sabani cikin sa. Yudawimuna alayhi, tare da haka suna da dimantar sa, ka annahu la yajuzu ghayruhu, kai ka ce baya halatta ma a yi wani tawassuli wanda ba na bid'a ba. Wa inna li shaykh al-islam ibn taymiya risalatan jayyida, ibn taymiya yana da wani littafi da yake kyawa fi hadha al-mawdu', a wannan mawdu'i shi ne tawassuli, ismuha, wato sunan wannan wasila tashi at-tawassul wal wasila, wato qa'idatun jalila fi at-tawassul wal wasila, fal tutala, da haka ya kamata a je a leka wannan littafi ne ibn taymiya. Fa innaha hammatun jitta, lafazin hammatun yana daga cikin kuskuren larabci da yayi har bakunan malamai, sai dai a ce fa innaha muhimmatun jitta, amma hammatun jitta hadha amrun hammun, kuskure ne a larabci, sai dai haza amrun muhimmun, la masila laha fi mawdu'iha, ba ta da makamanciya a cikin mawdu'inta, wato wannan littafin na Ibn Taymiyyah ba ya da kane kowa a cikin mawdu'insa, ya tara maganganu da suka dace. Summa risalati, Albani ce sannan kuma sai wata risala ta da nayi, at-tawassulu anwa'uhu wa ahkamuhu, sunan littafin da kin, wa qad tubi'a marratayn, yace an buga ta har sau biyu wannan risalan ta, wa hiya hammatun ayda, ita ma tana da matukar muhimmanci fi mawdu'iha, haka dai wa hiya muhimmatun fi mawdu'iha, wa uslubiha, haka uslubin da ya amfani da shi uslubi ne mai sauki, larabci mai sauki, ma radda ala ba'd shubuhatin jadida, yace na kawo su tare da mayar da martani kan wadansu shubuha sababbi, min ba'd dakatirat almu'asirina, daga wadansu dakatira na yan zamani, wadansu masu takardar shaidan digiri na zamani suna ganin sun yi bincike kan mas'ala. Hadana Allahu iyyakum ajma'ina. At-taslimu, yin sallama cikin sallah ko, ثم كان صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله حتى يرى بياض خده الأيمن، وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله حتى يرى بياض خده الأيسر، يتي النبي دن يتاكي ينسلم ينا ينسلم دامن السلام عليكم ورحمة الله حتى أنذك اللنكم أتنسن داما سن يساكي انتهبوا السلام عليكم ورحمة الله حتى نبايا سنذك اللنكم تنسرهبوا فنغانكو السلام عليكم ورحمة الله assalamu alaikum wa rahmatullah, haka ya kasance yana yi a wani lokacin. Wannan shine riwaya ta Muslim da Abu Dawud da Imam An-Nasa'i da Ibn Khuzaimah da sauransu. Wa kana ahyanan yazidu fi taslimati al-ula wa barakatuhu, wani lokacin a sallaman farko sai ya kara kalmar wa barakatuhu, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alaikum wa rahmatullah, nau'i biyu kenan ko. Wannan riwaya ita kuma Abu Dawud da Ibn Khuzaimah bi sanadin sahihin har zuwa ƙarshe. Wa kana idza qala an yaminihi assalamu alaikum wa rahmatullah, wani lokacin idan ya ce, idan ya faɗa wa kana ahyanan yazidu fi taslimatul ula wa barakatuhu, wa kana idza qala an yaminihi assalamu alaikum wa rahmatullah, wani lokacin idan ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah a damansa, iktasara ahyanan ala qawlihi an yasarihi assalamu alaikum, a hagu sai ce assalamu alaikum, wato ce assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum, a hagu ce mun samu nau'i nawa, uku. Wa hayanan kana yusallimu taslimatan wahidatan, wani lokacin yakan yi sallama daya sai ya ce mai assalamu alaikum, wato sallama guda daya kenan, tilqa a wajhihi, zai yi ta ne a fuskarsa, a inda yake fuskanta, yamilu ila shikkil aymani shay'a, ya dan karkata dama kadan, assalamu alaikum, dama zai yi kadan, ba zai juyo haka yadda za a ga kumatunsa ba, a zai dan karkata daman sa ne, assalamu alaikum. Na'am, ban ji ba yayi ba cikin hadisi, sai kyale musu kayan su, mutum ya jujjuya kai haka ya kuma guda ya ce assalamu alaikum. Wato kun ga dai muna da nau'in sallama har guda nawa, guda hudu. Ta farko assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah. Ta biyu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alaikum wa rahmatullah. Ta uku ba assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum. Ta hudu assalamu alaikum, shikenan an riga an kammala. Wannan hadisin da yake nuna annabi na yin sallama ta hudu, Ibn Khuzaimah ya ruwaito shi da Imam al-Baihaqi, wa Dhiya fil Mukhtara, wa Abdul Ghani al-Maqdisi fi Sunani bi sanadin sahihin وأحمد والطبراني في الأوسط من زوائد المجمعين والبيهقي والحاكم وصاوى وافق الذهب ومن الملقين الباني دي انجنت حديث تاري دي شاوة انسو مالا ميسن تي ضعيفي نعما ينجنت حديث سبو دا ينا دا هنيو يندا ايكي مصر تكويا دسو وكانوا يشيرون بأيديهم إذا سلموا عن اليمين وعن الشمال annabi ya ga sahabbai suka yi nuni da hannayensu dama da hagu idan sun yi sallama assalamu alaikum wa rahmatullah su yi nuni da hannun dama assalamu alaikum wa rahmatullah su yi nuni da hannun hagu fara'ahum rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai annabi ya gansu fa qala sai ce ma sha'anukum tusiruna bi aydikum ka annaha aznabu khaylin shum yace menene ya safe ku ne kuke yin ishara da hannayenku kai ka ce jela ce ta kangararren doki yana kada jela zai yi tumbe idza sallama ahadukum yayin da danku ya sallama sai haka malai ce jam'u shamus wa huwa an-nafur min ad-dawab idan an ce shamus kuma shine dukkan wani kangararren dabba allazi la yastaqirru li shaghabihi wa hiddatihi wanda baya tsaya wuri daya yana ta kai ka yana ta tumbe yana rigima falyaltafit ila sahibihi yace dan haka abinda mutun zai in zai sallama ya waiwaya zuwa ga inda dan uwansa yake a daman sa assalamu alaikum rahmatullah haka kuma hago ya waiwaya zuwa ga inda dan uwansa yake wala yumi'u biyadihi ba sai yayi nuni da hannunsa ba zuwa ga dama ko hagu falamma sallu ma'ahu aidan yayin da sahabbai suka yi sallah tare da annabi wata rana lam yaf'alu zalika bisi hakan ba wa fi riwayatin a wata riwaya sai yace da su inna ma yakfi ahadukum an yadha yadahu ala fakhdhi abinda zai ishi dayan ku shine ya dora hannunsa akan cinyarsa thumma yusallimu ala akhihi min yaminihi wa shimalihi sannan ya sallama ga dan uwansa da yake damansa ko hagun dinsa shikenan ba sai ya nuni da hannun ba ثم يسلم على أخيه من يا وصل يا نكا ثم يسلم على أخيه من على يمينه كي من كشي سومة شي سبو دميتو ثم يسلم على أخيه من على يمينه وشماله والله يحتمل yanzu dai ba mu da wasali a cikin riwaya amma zai iya daukan min zai iya daukan man duk al-irabi na larabci zai iya daukan guda biyu yanzu abinda zai rabe mana gardama shine in mun ga riwaya da aka wasalce an ce min ko an ce man sai mu mayar da shi ya zama shine waye rawaito hadisin muslim da abu awana da as-sirat da ibnu kuzaima da tabarani to bari mu duba mu gani tambihu laqad harrafa al-ibadiyya hadha al-hadis fa rawahu rabi'uhum fi musnadihi al-majhul bi lafdin akhar ليحتجوا به على بطلان الصلاة عندهم برفع الأيدي مع التكبير ومنهم السيالي المردود عليه في المقدمة ولفظهم باطل وبيانه في الضعيفة وانا ندبه شافيه وبيانه نريك النافي لردى من على يميني أما زي دوك معنى من على يميني أما تند حديث ينا تكي مسلم سيمو دوبا شي مغني أنغانيكو وجوب التسليم واجب سنين سلم وكان صلى الله عليه وسلم يقول وتحليلها يعني الصلاة التسليم annabi na cewa abinda ke halatta yin abubuwa kuma a cikin sallah shine sallama da an yi sallama dukkan abinda aka haramta mai yanzu ya dawo ya zama halal da an haramta ma magana yanzu ya zama halal da an haramta maka waiwaye yanzu ya zama halal da an haramta ma kaza yanzu ya zama wata haliluha at-taslim yana nan dai wato yin sallama dai wajibi ne cikin sallah kenan al-khatima cikon littafin malai ce kullu ma taqaddama min sifati salatihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam duk abinda ya gabata na bayanin siffar sallar annabi tsira da amincin sabbata gare shi da iyalan gidansa yastawi fihi ar-rijal wan nisa maza da mata duk sun yi tarayya a cikin sa daidai wa daida walam yarid fi sunnati ma yaqtadi istisna' an-nisa'i min ba'd zalika ba abin da yazo cikin sunna wanda yake nuna a togace mata a ce banda su cikin duk abin da muka yi bayani kun gane bal inna umuma qawlihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sallu kama ra'aytumuni usalli yashmaluhunna yace gamewar maganan annabi cewa ku yi sallah yadda ko ga ina sallah ya shafi har mata ba wai maza kadai ya shafa ba dan haka duk abin da aka ce namiji zai yi haka ita ma mace za ta yi ba za ka togace su ba sai da dalili wannan magana da Albani ya kawo yace wa huwa qawlu ibrahim an-nakhai ita ce maganan ibrahim an-nakhai ɗaya daga cikin shugaban tabi'ai in ban manta ba yana cikin daliban abdullahi bin mas'ud kale yace taf'alu al-mar'atu fi as-salati kama yaf'alu ar-rajulu haka ibrahim an-nakhai ya fada irin abinda namiji zai yi a cikin sallah haka ita ma mace za ta yi babu bambanci inda namiji zai bayyana karatu ta bayyana inda zai sirranta karatu ta sirranta irin tahiyyar da zai haka za ta yi irin salati irin addu'a irin zikiri irin tasbihi komai da komai adiyatul istiftahi isti'aza basmala karatun fatiha ruku'i sujuda duk komai iri ɗaya ne zama
na alfar zama na at-tawarruk da muka yi bayanin bambanci tsakanin zama da na farko irin yadda namiji ya haka mace za ta yi taf'alu al-mar'atu fi as-salah kama yaf'alu ar-rajulu wannan riwaya akhrajahu ibnu abi shayba ya rawaito cikin littafin al-musannaf bi sanadin sahihin anhu da ingantaccen sanadi daga gare shi wa hadithun zimam al-mar'ati fi sujudi hadithin da yake nuna cewa mace za ta tattare jikinta cikin sujuda wa anna halaysa fi zalika ar-rajuli cewa ita da namiji ba ɗaya bane ba za ta takururi guda kar ta ware kafafunta ta matsayi suri guda ita ba kamar namiji bace mursalullahu jata fihi hadisi ne mursali hadisi mursali ko hadisi ne da'ifi an gane ko rawahu abu daud fil marasil imam abu daud ya rawaito cikin al marasil dinsa an yazid ibn abi habib daga yazid ibn abi habib wa huwa mukharrajun fi da'ifa albani yace mun yi bayanin takharijin hadisin marwaitan sa da sanadin sa cikin silsilatul ahadith ad-da'ifa jerin hadisi na 2652 kaga an riga an gama magana mace ta kula cikin sallah wannan bai tabbata ba hadisi ne mursal mursal kuma da'ifi amma malaman fiqh ba mai kafa hujja da mursal sai ayyin malikiya da mazhabin abu hanifa amma sauran malamai ba su yadda da abin nan ba shafi'i da imam ahmad bin hanbal da sauran abin nan dukkan malaman al-muhaddisuna ba su yadda da mursal ba domin mursal yana cikin hadisi da'ifi an gane ko 2600 zai zama na hudu kenan a na biyar ma zai zama na biyar zai zama wa amma ma rawahu al-imam ahmad fi masail ibn hi abdullah an abinda imam ahmad bin hanbal ya ruwaito daga wato ainihin daga abin nan daga a cikin masail din dan sa abdullah da ya ruwaito daga shi imam ahmad an ibn umar an karbo magana daga abdullah dan umar annahu kana ya'muru nisa'ahu yatarabba'na fi salati yana umartan mata su zaman tarabbu'i a cikin sallah zaman tarabbu'i shine harde malaki fala yasihu isnaduhu wannan sanadin sa bai inganta ba li'anna fihi abdullah ibn al-amri bin al-umari ko al-amri a cikin sa akwai abdullah ibn al-amri ko al-umari wa huwa da'if shi kuma da'ifi ne wa rawal bukhari fi at-tarikh as-saghir imam bukhari ya rawaito magana cikin at-tarikh as-saghir bi sanadin sahihin an ummi darda da ingantaccen sanadi daga ummi darda annaha kanat tajlisu fi salatiha jilsatar rajuli wa kanat faqihatan ummu darda kaga sahabiyya ce ta kasance tana yin zama cikin sallah irin zaman da mazaje ke yi kuma an riga an san ta faqihiyya ce cikin matan sahabbai malai ce wa hadha akhiru ma tayassara jam'uhu fi sifati salatin nabiy sallallahu alaihi wa sallam wannan shine karshen abin da ya saukaka mutara maka ci cikin bayanin sifar sallar annabi min at-takbir ila at-taslimi tun daga fadin Allahu akbar zuwa cewa assalamu alaikum wa arju Allah ta'ala an yaj'alahu khalisan li wajhihi al-karim yace ina roƙon Allah ya sanya wannan abu ya zanto khalis domin shi kadai wa hadin ila sunnati nabiyhi ar-ra'uf rahim kuma littafin ya zanto mai jagorancin mutane zuwa gaban sunnar annabin sa ar-ra'uf ar-rahim wa subhanallahi wa bihamdihi subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد يرفي دا واتو كفارة المجلس يكم رفي ديوا النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ونسيني كرشان أبن دي سوككا نشرهي كما نسكم وانا لتافيز نكرانتو من نسكم هاشن حوصا باب مماكي أنسى مكلا قريما سيوا أشكي waɗanda ya zuwa yanzu ba mu gano su ba muna roƙon duk abin da ya zo na kuskure a ciki Ubangiji ta'ala shi ya fi mana abin da kuma yake na daidai Ubangiji ta'ala ya ba mu ikon aiwatarwa cikin ayyukanmu na yau da gobe kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu yi tarayya cikin lada da mai karantawa da masu saurare da masu tambihi da masu ba da nasiha ko a rubuce ko a bayan fage bayan an tashi Ubangiji ta'ala ya wa kowa sakaya da alkhairi da waɗanda suke da yaɗa kasa ɗin ko ta hanyar sayarwa ne don al'ummar musulmi su fahimci addini Ubangiji ya saka masa alkhairi ballantana wanda suka yi ta maza kuma suke yaɗawa ta wasu daga cikin kafofin watsa labarai duka dai Allah sa mu yi tarayya cikin lada abinda ba zan manta ba shine akwai wasiƙu guda biyu daya mun karanta ta tun kwanaki cikin darasi wanda wani kuskure da nayi wajen fassara wani dan uwa ya rubuto min wasiƙa da larabci na bashi ansa a larabci ina jin mun karanta mun fassara ba zan iya sanin ko kasa da nawa bane ba to irin wannan na ji daɗin wannan wasiƙa kwarai da gaske sannan kuma na biyo akwai wanda ya rubuto ta ƙarshe wanda shi ba ta tafi kuskure na ba sai dai ko kuskuren mai littafin ko mai ɗaba'a wajen addu'ar da muka karanta ɗaya daga cikin addu'o'in wato yin da annabi ke yi tsakanin sajadu guda biyu a lamba ta biyu shafi na 153 idan kuka duba addu'a ta biyu rabbi gfirli gfirli haka ya rubuta to dan uwa yace ya koma duk littafai da suka rawaito wannan hadisi abinda aka rubuta rabbi gfirli wanda kalmar rabbu ne aka yi iskatinta cikin littafan da ya bayyana nayi jinkiri in karanta wasiƙarsa saboda ina so yadda ya koma ni kuma in koma in je in gansu kar in rudu da abin da yake na koma duk inda yayi reference yayi bincike mai kyau duk abin da ya bintiko gaskiya ne duk littafan da yaje ya ga wannan hadisin haka yake nan gurin da aka samu kuskure cikin littafin wala Allah ko daga Sheikh Nasiruddin Albani tunda shi ma ba masumi bane zai iya kuskure ko da ba da niyya ba ko kuma daga su waɗanda suka buga littafin madabar da suka buga littafin to dan haka daga cikin littafin da na koma akwai al-azkar sirri nawawi duk da cewa littafi ne ba marja na farko ba ya kamata in koma na biyan amma saboda karkashin sa akwai malam Abu Usama Salim bin Eid al-Hilali yayi takharijin sa a saban daba'a da ya bugo sahihul kitab al-azkar wa da'ifuhu wato ya ware hadisi sahihai da da'ifai ne kitab al-azkar na Imam an-Nawawi to a cikin juz'in sa na farko ya kawo hadisin rabbi gfirli kuma a kasa yayi commentary mai kyau akan hadisin karshen dai natija shine hadisi ne sahihi wato an makon rabbi gfirli gfirli sai dai kace rabbi gfirli an gane ko so nawa kenan to biyu rabbi gfirli wato kalmar rabbu ce ta fadi a cikin riwayar ko daga mai littafin ko daga madabar da suka buga wannan littafi shi ma wannan dan uwa na rubuta masa ansar tambayar sa to ansar wasiƙar sa kai da kuma dan bayani da nayi masa na waɗansu mas'aloli da suka tafi ni da shi amma dai wasiƙar sa tayi kyau ko binciken da yayi kyau kuma duk abin da ya binciko gaskiya ne Allah ya saka masa alkhairi kuma samuwar irin waɗannan mutane guda biyu shine abin da dukkan wani mai karantarwa yake so a duniya samun ɗalibai masu fahimta masu basira waɗanda idan an abada za su koma a ilmance su binciko shi kuma in sun tashi rubuto maka ka sansani ƙanshin ladabi da ƙauna a cikin rubutun su ba kaga ko rashin kunya ko karan tsaye ko rashin ladabi ko abin nan ba wasiƙun su sun yi matukar kyau sun ƙayatar da ni ƙwarai da gaske sai dai shi na ƙarshen da na rubuta wasiƙar sa da abin nan dinsa da na tashi fitowa na rasa inda na sa saboda lokacin karatu ya an kiran sallah sannan na tashi ne ma na rasa inda take daga baya idan na samu mota da ansa ta zan bashi kamar yadda na ba wancan ansa sa Allah ya saka wa kowa da alkhairi wannan shine ƙarshen abin da ya sauka ga na wannan littafi kuma daga yau shikenan karatun talata shi kuma ya dakata daga yau kenan sai dai in mun yi tunanin littafin da ya kamata a sa saboda yanzu ba za mu sa sabon littafi ba dan azumi na dab da zuwa akwai lokaci da za a tsara na Ramadaniya waɗanda ko an sa littafi kila bai fi a yi so ɗaya ba in yayi yawa ya kai so biyu sai a shiga darasar Ramadan da lokacin da za a tsara wanda bayanin su zai zo nan gaba dan haka dai daga yau dai babu karatu salata har sai in Allah ya kai mu da rai bayan azumi sannan a ji menene sabon salon karatun da zai biyo wannan littafi za a sa da za a yi bayani sauran karatu suka kuma kowanne ranar karatu in ya zo aji bayanin da za a yi wassalamu alaikum wa rahmatullah su ne kamar haka idan muka manta ba darasin da ya wuce mun wuce ta maganar da'awar al-qanut muka yi magana kan cewa abubuwan da ake ta kara a cikin da'awar al-qanut galibi wasu tabbata ba cikin sunna akwai bayanai akai to da na duba cewa zan yi mana waɗansu daga cikin bayanai akai sannan ga za su yi tsawo kwarai da gaske in suka yi tsawo kuma sun fita daga mawdu'in da muke ciki mun shiga wani sabon mawdu'i mai zaman kansa amma tun da ramadaniyat za su zo a cikin ramadaniyat sai a keɓance wata lakta ko na dawa a kan wannan don a samu bincike mustaƙilli kan wannan wato idan aka zo magana kan falalan kiyamun laili da al-qanut din sai a shigar da har maganar da'awar al-qanut abin da ya tabbata da abin da bai tabbata ba da ko maganar da'awar khatimul qur'an ta tabbata ko bata tabbata ba da sauransu tunda galibi wadansu sukan sauke al-qur'ani a cikin sallar tarawih ko tahajjud daga ƙarshe kuma su yi da'awar khatimul qur'an to wannan ta tabbata ko bata tabbata ba na ga dai gara mu jinkirta shi a can dan ya sami a bashi haƙƙin sa na bincike dan ba a gaggawa a harkar ilimi dan muka faɗa yanzu anan sai ya tsawo bai dace kuma da nan ba wannan yake cewa mutun a cikin addu'ar karshen sallah wannan addu'o'in mutun zai iya maimaita ko ya dauki guda ɗaya ya maimaita sama da sau ɗaya ko ba zai haka ba mu gane cewa cikin dukkan addu'o'i ko azkar da suka zo daga Annabi sallallahu alaihi wasallam abinda aka faɗa aka baka adadi to baya halatta kai ƙasa ko sama da wannan adadin sai ka takaita kan adadin da aka baka sai in wani dalili ya zo nuna ka iya yin sama da haka din kun gane ko abinda ba kai dai muka buka maka kai gargaye da in kaga dama kai so ɗaya in kaga dama kai mai taso uku in kaga dama kai so nawa lafazin dai Annabi ya bari ya ce ai yanzu ba za ka zo ne ka iyakance wani adadi ka ce dole sai shi za a yi ba sai a ce ina dalilin ka tunda dai Annabi ya kawo shi kofa buɗe haka sai dai zahirin abin da yake bayyana daga cikin hadisin musamman irin waɗanda annabin ya koyar ko ya sa sahabbai suka yi ba a nuna akwai maimai ba ce da haka idan kai so ɗaya ma bukata ta biya, wanda zai karo ka Ubangiji ne bai ce dole sai ka maimaita ba. Abinda za mu iya karanta kinnan tambayoyi sauran sai su yi hakuri. Assalamu alaikum.